sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA Hausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Mukiri muke sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan taron karawa juna sani na wuni biyu da majalisar limaman masallacin babban birnin tarayya Abuja ta shirya akan bukatar tsayawa kan gaskiya a zaben da ke tafe. Sai kuma da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Baban gida Jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Najeriya a ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Mukiri. Mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun Sunda Strait na kasar Indonesia ta halaka mutane sama da 200. Mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa lokacin bala'i ta kasar Sutopo Purwo Nugroho ya ce bacin mutane 200 da tsunamin ta kashe, akwai wasu 800 da suka ji rauni, kana da wasu ma 28 da ba a gano inda suke ba. Har yau dai ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa. Shugaban ma'aikatar hasashen yanayi ta kasar Rudy Sohinda ya faɗa wa sashen Indonesia na muryar Amurka cewa ma'aikatarsa tana nan tana gudanar da bincike akan musabbabin tashin wannan tsunamin. Hukumar ta ce ɗaruruwan gidaje sun lalace da gidajen otal guda 9 da kananan jiragen ruwa guda 10 sun lalace. An rufe wani bangaren gwamnatin Amurka har zuwa akalla ranar Alhamis ko kuma kwanaki ko wasu makonni masu zuwa nan gaba, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi tsayin daka akan bukatarsa na kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, bukatar da jam'iyyar Democrat ta kalubalanci. A wani sakon Twitter da ya aiki a jiya Lahadi, shugaban Trump ya ce hanyar da za a bi a dakile wuraren masu safarar miyagun kwayoyi da gungun 'yan banga da masu safarar mutane da miyagun mutane zuwa cikin Amurka ita ce gina katanga akan iyakar kasar. Shi ma mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Dick Durbin na jihar Illinois ya aike wani sakon Twitter yana mai cewa a tsakiyar daren ranar Asabar shugaban Trump ya rufe gwamnati saboda shi bukatarsa na gina katanga, lamarin da ya kira rashin hankali da kuma mugunta. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa karamin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan zai zama shugaban ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon daga ranar 1 ga watan Janairu domin cike gurbin Jim Mattis da ya sanar da murabus a makon da ya gabata. Trump ya sanar da wannan labarin ne a cikin wani sakon Twitter da ya aike yana mai cewa daga 1 ga watan Janairun shekarar 2019 kwararren mataimakin sakataren tsaro Patrick Shanahan zai fara aiki a matsayin sakataren tsaro mai riko, lamarin da zai sa Mattis ya ajiye aiki watanni 2 kafin lokacin da ya ware ma kansa zai bar aiki. Shawarar ajiye aiki da sakataren tsaro Mattis ya dauka ta biyo bayan sanarwa da Trump ya yi zai janye sojojin Amurka 2000 daga Syria, wani mataki da ma'aikatar Pentagon ta kalubalanci. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu sabbin bayanai daga hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa na cewa sama da 'yan Afirka 6,000 suka mutu tsakanin shekaru 5 waɗanda galibin su suna ratsawa ne akan Sahara zuwa Turai, sai dai wannan adadin wani abu kaɗan ne a jikin abin da aka gano a wannan nazarin. A wannan shekara kaɗai ɗaruruwan mutane da suka shaidi al'amarin sun tabbatar da mutane 1,400 suka mutu a nahiyar Afirka, amma masu binciken sun ce wani abu ne kalilan a cikin babban adadin mutuwar mutane da ke bulaguro a Afirka. Hukumar bakin haurin ta kasa da kasa ta faɗa cewa aksarin mutuwar suna faruwa ne a kan Saharan arewacin Niger da kudancin Libya da kuma arewacin Sudan. Hukumar ta ce bakin haurin suna amfani da waɗannan hanyoyin ne domin su isa kasar Libya wacce ta kasance kofar shiga nahiyar Turai domin samun abin kyautata rayuwa. Da ƙarshe hadakar kungiyoyin ma'aikata a Sudan ta ce tana shirin gudanar da gagarumin yajin aiki da zai gurgunta ayyukan gwamnati inda ƙwararrun ma'aikata za su yajin aiki sai ba mata gani. Likitoci da sauran ma'aikatan sashen kiwon lafiya sun shirya yajin aiki a yau Litinin sai dai za su duba masu buƙatar kulawar gaggawa kadai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. So mu bude wannan babin a birnin tarayya Abuja inda majalisar limamai sai gagarumin taron bita na wuni biyu don karawa limamai kwarin gwiwa kan bukatar tsayawa kan gaskiya da kauracewa marawa kowane bangaren siyasa baya kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mu Nasiru Adamu Elhikaya ya hada mana.
Hadin yin nusa al-asliya annaha maktuba bil ingliziya walakin arsalna an-nusa al-elektroniya alifan.
Majalisar limaman babban birnin Najeriya Abuja da ke da kananan hukumomi shida ta yi gagarumin taro da bita ta wuni biyu don karawa limamin kwarin gwiwa tsayawa kan gaskiya da kaucewa marawa kowane bangare baya yayin da Najeriya ke tinkarar babban zaben 2019. Majalisar dai ta hada da limamin masallacin Juma'a ne na dukkan kungiyoyin Islama da kan taro a muhimman lokuta duk shekara. Limamin masallacin Juma'a na Sokoro karkashin ofishin jakadancin Saudiya Sheikh Sufiano Abdullahi shine mataimakin shugaban majalisar.
Liman idan ya hau kan minbari ya sani cewa waɗanda ke gaba gare shi da sunan masu saurare za su iya kasancewa a kowane bangare na nau'ukan siyasoshi din nan. Abinda ya kamaci liman amfani da game garin kalmomi da ba za su nuna shi ga inda yake ba. Domin waɗanda duke gaban shi akwai masu goyon bayan dan takara kaza, akwai masu goyon bayan dan takara kaza. Kai kuma liman ba shekara hudu bane kawai aka aje ka anan wanda za su zo su wuce. Dan siyasa zai milki ya zo ya wuce. Amma ba za ka hau minbari ba ya zamanto na kamfen na siyasa. Ba laifi ka ce ku yi kokarin kulawa da wanda zai iya yiwa ya saman muku amana ko adalci. Misali a wannan lokacin ya kasance yan takarar mu ga sunan dukkan su musulmi ne a kowane bangare. Kuma kowa ya dauko Krista a matsayin mataimakin shi. Bai kamata liman ya fito kan minbari ba ya ce yana da candidate.
Me limaman ke cewa ne? Malam Abdullahi Umar shine limamin masallacin Juma'a na Yalkwatar Jibrish.
Yan siyasa su fada musu gaskiyan al'amarin yadda rayuwa ta kamata a fuskanta. Wa'anda ya shafi ma'aikatan gwamnati su kansu a kira hankalinsu zuwa ga yin abubuwa da jin tsoron Allah musamman wanda yake shine mafita. In kowa ya ji tsoron Allah a fagen rayuwarsa ta kowane bangare da irin gudunmuwan da yake yi da ayyukan da yake yi to za a samu mafita sosai.
Sunana Ibrahim Muhammad Fadil Alimami masallacin Hamsko Anas bin Malik Islamic Center. Shi limami ya zama uba wayar musu da kai kar su tsaya a matsayin bayan wani fati su kawo wa kansu a ci musu mutunci ko a ci mutuncin addini.
Majalisar limaman na samun kuɗin gudanarwa daga gidajen burodi kimanin biyu da takafa waɗanda kan ɗauɗa waniyar lamura ba tare da mika kogon bara ba.
Shi kuma wannan gidan biredi mun fara yin shi na farko a Maraba wanda wannan ƙarshe shine ya saman mana da abinda a yanzu kowace area council mukan aika mata da abinda ba zai gaza 40,000 ba a duk wata dan ta gudanar da al'amuranta na majalisar limamanta daga wannan gidan biredi muke samu.
Imam Sufiano Abdullahi da karin bayani. Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin shugaban Imam Tajuddin Muhammad na masallacin Fuad Lababidi da ke Zontiri Abuja. Nasiru Adamu Elhikaya madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yoni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ba tsoro.
Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba.
Masarare assalamu alaikum. A shirin zamu ji ma'anar kalmar siyasar tattalin arziki kuma yaya ake amfani da ita wajen cimma muradin cigaban tattalin arzikin al'umma da na kasashe da ma na nahiyoyin duniya. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin. Madalla masarare shirin da rashin tayi na wannan makon zai karkata akalarsa ne akan wasu tagwayen batutuwa dake zaman kashin baya kuma ruhin rayuwar kowace al'umma wato siyasa da kuma tattalin arziki. Zamu ji fashin baki daga masana waɗannan bangarori guda biyu. Ta yaya ake amfani da siyasa ko shugabanci domin cimma bukatar tattalin arziki kuma wani irin tasiri karfi ko raunin tattalin arziki ke da shi akan siyasa musamman a kasashe masu tasowa kamar Najeriya. Domin tattauna waɗannan batutuwa muna tare da Malam Kabir Sa'i Sufi wararre a fannin nazarin kimiyyar siyasa da tattalin arziki wato political economy kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Sai kuma Dr. Lawan Habib Yahaya wanda sananne ne a wannan fili masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kudade na kwalejin fasaha ta Kano wanda kuma shine zai bude mana labulan shirin.
Assalamu alaikum. Ita siyasar tattalin arziki manhaja ce ta kankanta tana duba yadda shugabanci yake amfani da dama wajen haɓaka tattali arzikin kasar mutane al'umma da rayuwarsu da abin da ya shafe su. Dama shi shugabanci ai ana yin sa ne saboda mutane, su kuma mutane a sama musu zaman lafiya, a sama musu yadda za su yi harkokin rayuwa cikin nutsuwa, a sauƙaƙa musu yadda za su bi mu'amalolin su na rayuwa, sannan kuma a sama musu damammakin da za su waɗannan hanyoyin na rayuwa. A inda ake da zamantakewa a tsari ne yanzu na zamantakewa na kamar na Najeriya ko kasashe wanda ake kira modern economies, kasashe sababbi wanda aka yi su aka samu hadaka, to kowane bangare yana duba irin tattalin arzikinsa da yadda zai karfafa jama'arsa da yadda zai karfafa al'ummarsa ta tattalin arziki ta amfani da samun shugabanci. Saboda haka shi shugaba ana zabarsa ko yana zama shugaba ne domin yana da abin da zai yi wa al'umma, kuma me zai wa al'umma, yadda zai taimaka haɓaka rayuwarsu, ta nan ne za a samu zaman lafiyar da ake nema, ta nan ne ilimi zai samu wanzuwa a al'umma, hankali kenan sai ya wadata, arziki ya wadata, abinci da noma da sana'a ya wadata, mutane su zauna lafiya, al'umma ta zama al'umma ta gari da abin da ake nema. Wannan ita ce siyasar tattalin arziki, yadda za a haɓaka, za a yi amfani da mulki da shugabanci wajen haɓaka rayuwar al'umma.
Malam Kabiru, ya ake ɗabbaƙawa a aikace, ya ake aiwatar da siyasar tattalin arziki?
Yadda ake aiwatar da shi ko kuma ake aikata shi a aikace shine dukkanin wasu abubuwa da suka shafi tattalin arziki da rayuwar ɗan adam masu rike da mataki madabin iko ne suke yin sa. Saboda haka shi kansa tattalin arziki din da kuma akalarsa tana hannun masu rike da madafin iko, su suke zama da masana din su wanda za su taya su da wanda za su tsara musu, suke tsara yadda tattalin arzikin zai tafi. Shi yasa ake ganin cewa ingancin wa masu da rike da madafin iko din yakan taimaka a samu ingantaccen wato tattalin arziki. Idan kuma ba su da inganci to kuma haka zalika shi ma tattalin arzikin sai ya zama ya samu na kaso, saboda ba su da fasahar da dabarar da za su tafiyar da tattalin arzikin kasa din wato har ya kasance jama'a sun amfana. To a aikatance su suke fitar da tsari na tattalin arziki, su masu rike da banawar iko, ko da a ce ba su da sani din su za su nemo masu sani su faɗai a su haɗu su biyun, wannan ya faɗa abin da yake so, shi kuma wannan ya faɗi yadda za a aiwatar, sannan ya kasance an aikata shi a aikace. So da haka a aikace policy din shine yake tabbatar da wanzuwar tattalin arziki ta hanyar shugabanni.
a fage na ilimin siyasa da kimiyyar ta misali shi talaka mai zabe misali sa sharadin sa na ya zama siyasar sa ta zama tattalin arziki ce
abinda dama ya kamata kenan duk lokacin da wato za a zabi shugabanni din ya kasance an tsaya an dubi meye abinda ake bukata daga wajen su ko mu a halin yanzu da muke ciki a wannan kasa a wannan yanki namu din babban matsalar mu din a halin yanzu tattalin arziki ce da kuma koda tsaro ka dauko shi kansa ai yana na kasar da tattalin arziki so dan ka kamata ya ace lokacin da za a zabi shugabanni din a tsaya a tsefe a duba a ga cewa meye manufofin su na tattalin arziki da kuma ya kasance wannan shine madubin da za a hange su kuma shine abin da za a dora musu a nuna shine bukatuwar al'umma cewa su dora jama'a akan gwadabin da zai sa tattalin arzikin su ya karu kamar yadda mallam ya faɗa idan babu wannan to zai kasance cewa an ba da zango ne sun ji sun yi asan kai karshen zangon su ba tare da an samu wani alfanu ba so da haka abu ne mai muhimmanci tattalin arziki din nan ya kasance yana ɗaya daga cikin abin da ake dubawa a ma'aunin nagartar wanda za a zaba a bashi madafin iko domin idan bai san su ba kuma idan bai dauko inda suka sani sun taya shi ba to za a shekara hudu ne shi tattalin arzikin wadanda suka yi zaben bai karu ba ko ba su amfana da wannan zaben da suka yi ba
mallam wai ya ce masana ake tarawa idan shugaba bai sani ba yana tattara masana ne to amma a hannu guda kuma can gefe ana ganin cewa Najeriya nan tana cike da masana tattalin arziki amma kuma har yanzu tambal tattalin arzikin ta yake za a iya cewa ku ne ba ku tsara wa hukumomi da masu rike da madafin iko kan yadda ya kamata su aiwatar a ciccibo wannan tattalin arziki ba ko kuma a kuna tsara musu su ne ba sa aiwatarwa
wato cimma burin haɓaka tattalin arzikin al'umma da gudanar da shugabancin su ya dogara da kyakkyawar alakar da take tsakanin mahukunta masu madafin iko na mulki da kuma masana waɗanda su kuma suka karanta hanyoyin da za a taimaka wajen ciyar da ƙasa ko al'umma gaba idan alakar su mai kyau ce ma'ana shi shugaba babu wanda zai ce san da za a daukar a shugabanci ya san dukkan wani fanni na taimaka al'umma misali idan kai lawyer ne a matsayin ka na shugaba ai kai ba injiniya bane kuma ba masanin tattalin arziki bane saboda haka alakar shi shugaba shi abinda yasa yake shugaba shine mai tattaro dukkan masanan kowane fanni akan kowane fanni yake so ita maki al'umma ya jawo waɗannan mutane ya tattauna ya bada musu bukatun al'umma su dubi bukatun al'umma ta bangaren abin da suka iya su bashi shawara ya kuma zama na yana da zuciyar dabbaka abin kamar yadda ka faɗa a Najeriya dukkan wani fanni da kake tunani akwai masanan su amma menene alakar su da shugabanni shugabannin sun ja su sun tattauna da su sun ba da fitar da manhajar an tattauna akan ta an yadda in duk bayan an yi wannan an yadda duk a ce an yadda to abu na ƙarshe shine dabbakar da abin wanda kuma wannan karfin iko da mulki su ne suke iya gudanar da abu ba gwanin cewa ba gwanin cewa zaka samu gwanaye su kewaye ka gaba daya shi yasa da yawa zaka ga sai a samu shugaban da ba shi da ilimin kaza amma ya samu nasara a bangaren fiye da wanda ya hau kai mai yiwuwa ma yake da ilimin saboda me saboda yayi mu'amala da masanan bayan wannan ya iya dabbakawa ta gudanarwa da zuciyar yin ita ce babban abu wato wukar gindiri shugaba zai samu wanda idan dai ya same ta to komai ma zai iya zama komai da ruwan ka ya iya dan a kowane bangaren al'umma zai iya taimakon al'umma saboda haka shawara daban sanin mashawarta daban zama da mashawarta daban wato zana shawarar ikanta da karbarta daban karbar shawarar kansa daban aiwatarwa kuma daban
mallam kabiru wai ita siyasar nan ta tattalin arziki dama can tana cikin lissafin jadawalin kimiyyar siyasa da tattalin arziki da ake korawa a jami'o'i da makarantu idan haka ne kasashen da muka ga sun ci gaba ta fuskar siyasa da tattalin arziki amfani suka yi da ita
kwarai tana ciki mu kuma a bangaren ilimin kimiyyar siyasa yana ɗaya daga cikin bangaren da ake dauka a kware a ciki wanda kuma har ma ya kasance yafi shahara kuma duk lokacin da aka dauki abu ake son ai masa fashin baki ko kuma a kalle shi akwai kanyoyi da ake kallon sa da dama amma ita wannan duba daga wannan mahangar wato kimiyyar siyasar tattalin arziki za ka ga tafi zurfafawa wajen bayani tafi zurfafawa wajen bincike tafi zurfafawa wajen fitar da abubuwa tilla so da haka dadan abu ne kuma kasashe da yawa da suka ci gaba sun ci gaba ne saboda ba wannan bangaren muhimmancin da ya kamata su bashi saboda sun fahimci cewa ita siyasar tattalin arziki ba wai ga mutane ɗaiɗaiku ta tsaya ba har ga su kansu kasashe din karfin siyasar arzikin tattalin arzikin kasa shine yake ma nuna wace irin dama za ta samu a duniya idan kasar ku ya kasance matalauciya ce ba ta da bakin fada a siyasar duniya saboda ka ko masana siyasar kasa da kasa din zaka ga sai sun tsaya sun dubi abu ta mahangar wannan kimiyyar siyasar tattalin arziki kamar haka ne koda a gida yawanci wanda tattalin arzikin sa yafi na sauran zaka ga yafi su samun dama to saboda haka a mata kowane mataki akwai ta kuma ita ilimin kimiyyar siyasa ya bashi muhimmancin da ya kamata ya bashi kuma kasashen da suka ci gaba da shi suka yi amfani suka kai ga inda suka kai
baga dalbi ne ne kudinka in kuma ba za ka ji kajewa to ka kashe ta hanya
masarare karshen shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin bakin namu wato Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki da kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya kware kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashin Hausa na muryar Amurka ni Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya assalamu alaikum
yanzu kuma ga Babangida Jibril da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridin Najeriya a wannan mako
a sharhin jaridar ne da jaridar Dizde jaridar da Toronto cewa wani dan Afirka ya kasance bakar fata na farko da ya zama shehun malami a shahararriyar jami'ar ta King's College da ke birnin London wanda aka kafa a shekara ta 1829 jaridar Dizde ta rubuta Professor Abiodun Alao cewa shine bakar fata na farko dan asalin Afirka da ya kasance shugaban sashen kula da harkoki ko nazari na nahiyar Afirka a jami'ar King's College da ke birnin London Shehu malamin da ya shaida jaridar Dizde a wata hira da ta yi da shi cewa ya shafe shekaru 31 yana koyarwa a jami'ar ta birnin London bayan da ya je ya karo ilimi a lokacin da ya fara koyarwa a jami'ar Ife. To sai dai kuma a yanda ake alfahari da wani dan Najeriya a birnin London jaridar The Nation ta rawaito cewa yanzu haka hukumar EFCC na shirin sake gudanar da bincike akan wasu gwamnonin Najeriya da ake zargi sun karbi na goro ko kuma kin biyan waɗanda suka shige musu gaba wajen samun basuka daga biranen London da kuma Paris a kasarin waɗanda suka shigewa gwamnonin gaba domin samun waɗannan basuka da sun buƙaci a hana maidawa gwamnatocin jihohi kudaden da suka karbo na Paris Club da London Club da kudin su ya kai dala biliyan 2.6 har sai an biya su kudaden da suke bin gwamnoni na kafin alƙalami abinda kuma jaridar The Nation ta ce yanzu haka hukumar EFCC ta tashi tsaye wajen gudanar da bincike a kasashen duniya daban-daban da suka hada da biranen London da Paris da Dubai da mazakulo irin waɗannan gwamnoni sai kuma jaridar The Guardian jaridar da ta rawaito babban controller na hukumar shige da fice ta kasa Alhaji Muhammad Babangida na cewa hukumar kasa za ta fara sabbin rajistar baki yan kasashen ƙetare a shirye-shiryen da take na zaben shekara ta 2019 a cewar babban controller na hukumar shige da fice da hukumar sa ba dauki wannan mataki ne domin tantance yan kasashen waje da ke zaune a Najeriya ba bisa ka'ida ba da fatan kuma hakan zai taimaka wajen hana su gudanar da zabe sai kuma jaridar Daily Trust sai daga cikin manyan labaran jaridar da bayyana dalilan da yasa kasar Amurka ta hana shiga kasar ta da kifin da ake sarrafawa daga Najeriya jaridar Daily Trust ta ruwaito shugaban kungiyar kiwon kifi da kuma sayar da shi a Najeriya Mr. Oloye Rotimi na dora laifin akan ma'aikatar harkokin gona ta Najeriya wanda yace har yanzu ta ki bin ka'idojin da gwamnatin kasar Amurka ta shimfida mata na bada wasu cikakkun bayanai game da kifin da ake sarrafawa daga Najeriya lamarin da yasa wasu kasashen Afirka suke daukan wannan dama ta fitar da kifin da suke saya daga Najeriya zuwa kasar ta Amurka da sunan kasashen su musamman ma dai kasar Ghana da kuma Kenya sharhin jaridan kenan baban ya jifin murai Amurka daga Lagos
sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashin Hausa na murar Amurka kuna tare da Yusuf Bazuka mai leda gwalalawa jihar Bauchi na tuntuna rundunar yan sanda jihar Imo isa namijin kokari da suke wajen cafke masu garkuwa da mutane don a ba su kudin fansa masu garkuwa da mutanen nan hakika sun natsawa mutane su kama mutane har ma waɗansu su rasa rayukansu a garin wannan garkuwa da ake da to bisa sa idanu da yan sandan jihar Imo suka yi suka fuskanci waɗannan mutane suna wadata da dalilin Amurka bisa lalle mutane ne ba mutanen kirki ba suka bi diddigi kuma suka tafi to alhamdulillah ina kira da rundunar yan sanda da sojojin Najeriya sa idanu sosai wajen tabbata waɗannan miyagun mutane a kowace jiha Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da Radio America. Da magana Alhassan Tayar san problem daga Filinji a shafin yin shirye ni da ra'ayi na shine ina kira da shugaban kasa na kasar mu irin wanda ake nana kishiwar kin Niger kasar Libya da Allah wannan al'amari su bige shi da norama. Na gode da Radio America mai magana Alhassan Tayar san problem daga Filinji a shafin yin shirye.
Assalamu alaikum mai Amurka. Daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega kira da shugaban kasa da ministan noma ku sani din da ku sani ba wallahi duk kudaden da kun ga kawo jihar suna hannun a cikin kudaden da waɗanda ya kaso dan banga ta manya na siyasa sun riƙe abin su duk da kudin rogo dajin zure ta yi da katayar gona ya shuka rogo alkama wanda an ga ta ba da 2200 wallahi 25 kilo sun karaba daga argungu kuɗi ko ina sun dahi babu sauki sai ran ubangiji Allah ta sa mu talakawan da hakki Allah ya gaba da kula da zaki
kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Gaba Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙaramin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan zai zama shugaban ma'aikatar tsaro ta Amurka ta Pentagon daga ranar 1 ga watan Janairu domin cike gurbin Jim Mattis da ya sanar da yin murabus a makon da ya gabata. Trump ya sanar da wannan labarin ne a cikin wani sakon Twitter da ya aike. Yana mai cewa daga ranar 1 ga watan Janairu shekarar 2019 kwararren mataimakin sakataren tsaro Patrick Shanahan zai fara aiki a matsayin sakatare mai riko lamarin da zai sa Mattis ya ajiye aiki watanni biyu kafin lokacin da yasa zai bar aikin. Mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun Sunda Strait na kasar Indonesia ta hallaka sama da mutane 200. Mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa a lokacin bala'i ta kasar Indonesia Sutopo Purwo Nugroho ya ce bacin mutane 200 da tsunamin ta kashe akwai wasu 800 da suka ji rauni da wasu 28 ma da ba a gano inda suke ba har yau dai ana sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa
to masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen namu baki daya safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam na cin farande kamar kullun za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da kuma Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu ne yau Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu fana lafiya da alheri.